لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسائك سادوا وانا مجلسي نفسر القرآن من جرمة وانا مسلاتي من البركة مسلاتي اندمي تروست اسلامي سنتا انغلوم مدوغر جهر برنو يومنا يمتن اشرين دبير قوات رمضان شكرا تادبو ليدا دليهدو دا اربعين دبوك هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم wanda kuma yayi daidai da 14 ga watan 3 shekara ta 2026 lissafin bature Allah muke roko ya datar da mu ya sa albarka cikin abin da muke tattaunawa kyawawan aikin mu Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya gafarta mana jiya wato mun kai kusan rabin aya ta 60-86 na wannan sura mai albarka yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya amma mana ko zai koma ya fara karatu ne daga waya qomi auful mikyal na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ya qaumi auful mikyal wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa ashya'ahum ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
نعم Allah ta'ala yake cewa baqiyatullah khairun lakum abu arziki na halal wanda yake wanzuwa bayan kun cika mudu da sikeli shifi alkhairi gare ku saboda wannan akwai albarka a ciki saboda wannan halal ne dukiya ce wadda babu cuta a ciki dukiya ce wadda babu wato haƙƙin mutane a ciki wannan shifi albarka kamar da ja muka bayani kadan mai albarka wato kadan wanda yake halal yafi haram mai yawa albarka saboda shi halal ka bi umurnin Allah ne ka nemi wannan dukiyar saboda haka sai Allah ya sa maka albarka albarka ta yadda dukiyar za ta yi maka amfani albarka ta fuskar Allah ya kare dukiyar albarka ta fuskar Allah subhanahu wataala ba zai jarrabe ka da abubuwa na kashe kuɗi ba amma shi haram za ga mai yawa amma sai ka ji nan da nan yana tafiya Allah ya jarrabe ka da wasu abubuwa shi na halal akwai samun kwanciyar hankali in ka tuna baka cuci wani ba bana wani ka sato ba baka da fargabar cewa ko za a bi ka ko za a kama ka amma na haram baka da wannan kwanciyar hankali to sai annabi Shu'aibu alaihi salam ya ci gaba da fada musu amma waɗannan abubuwa duka fa ku cika mudu ku cika sikeli kada ku tauye mudu kada ku tauye sikeli duk wannan fa zai yi ne fa in kuntum mu'minina in har kun kasance mu'minai ma'ana imani ne zai sa zaka cika mudu imani ne zai sa zaka cika sikeli imaninka ne zai hana ka tauye mudu imaninka ne zai hana ka tauye sikeli dan me imaninka da Allah kasan girmansa, kasan akwai mutuwa, kasan akwai tashin alkiyama, kasan akwai hisabi. In ka tuna da wannan, to sai ka cika mudu, ka cika sikili. To shi yasa yace in kuntum mu'minina. To saboda haka, mai tauye mudu, mai tauye sikili, mai cutar mutane, mai tauye haƙƙin mutane, mai hana mutane haƙƙinsu, mai kwasar dukiyar al'umma, imaninsa ya yi ƙasa. La yasriqu as-sariqina yasriqu wa huwa
mu'min.
Mu'min. La yazni az-zanihina yazni wa huwa mu'min. Ba da zai kana sabon Allah musamman kabira babban zunubi a lokacin kuma imaninka cikakke yake. Babu shakka san da kana aikata zunubi musamman babban zunubi imaninka yayi ƙasa. To imani cikakke yana hana mutum sabon Allah subhanahu wata'ala. To shi yasa ya ba su wannan bayani in kuntum mu'minin idan har kun kasance mu'minai. Saboda haka inganta imani shine tushen duk gyara. Idan ba gyara imanin mutane ba, to duk abin da za a yi ba za a samu nasara a ciki ba. To shi yasa galibin umarni ko hani Allah ta'ala yana farawa da me? Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda sun yi imani. Domin imaninka ne zai sa ka bi umarnin Allah, kuma imaninka ne zai sa ka hanu ka bar abin da Allah ta'ala ya hana. Annabi Shu'aibu alayhi salam ya ci gaba da yi musu wa'azi, yana cewa ma ana alaikum bi hafiz, ni ban zo muku mai tsaronku ba, ma'ana zan sa muku ido in tsare ku in hana ku daga abin da Allah ta'ala ya hana ba. Ni ba ni da wannan iko, ni abin da yake kaina shine wato al-balag, isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ba zan kama ku in hukunta ku ba, ba zan yi muku hisabi ba, kuma idan kun kyauta ba ni ne zan saka muku ba, Allah ta'ala shi ne zai saka muku. Idan ba ku kyauta ba, ba ni ne zan azabta ku ba, azabtar da ku ba. Ni abin da zan iya shi ne wato in nuna muku abin da yake daidai, in nuna muku hanyar Allah, ko ba zan tilasta ku ba. Kuma shi wanda ka nu'i ne na targibi, ya nuna musu hakikanin matsayinsu. To yanzu kuma zabi ya rage nasu. Idan sun ga dama su karbi sakon Allah su yi imani, idan sun ga dama su kyale za su cutar da kansu ne, ba za su cutar da kowa ba. Wannan shi nau'i ne na targibi, na kodaitarwa. Kamar da jami'a kai bayani, da'awa tana bukatar amfani da salo iri-iri. Gwargwadon wanda kake magana da shi, wani za ka dan masa da zafi-zafi shi zai fi fahimta, wani kuma za ka tausasa masa zance da harshe zai fi fahimta, wani kuma sai ka hada masa duka. Wani sau ɗaya za ka yi masa ya fahimta, wani sau biyu, wani sau uku, wani sai bayan shekaru. To irin wa'azin da Annabi Shu'aibu alayhi salam ya yi musu kenan, tun daga fadin Allah wa ila Madiyana har zuwa fadin Allah subhanahu wataala wa ma ana alaikum bi hafiz. Ka wannan shi ne saƙo da Annabi Shu'aibu alayhi salam ya zo ya faɗa wa mutanensa. Yanzu kuma sai mu ji jawabin mutanensa, wani irin martani suka mayar. Qalu, suka ce, ya Shu'aibu, ya kai Shu'aibu, a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una? Yanzu sallarka ce take baka umurni ka samu mu bar abin da iyayenmu suke bautawa? Aw an naf'ala fi amwalina ma nasha, ko kuma mu aikata abin da mu bar aikata abin da muke so a cikin dukiyarmu? Innaka lalle kai la antal halim, kai ne mai hakuri, ar-rashidu, shiryayye mai hankali. Kalu, suka ce, ya Shu'aibu, a salatuka ta'muruka, yanzu sallarka ce ta'muruka take baka umarni? Anan malamai suka ce sun fada haka saboda Annabi Shu'aibu alayhi salam yana da yawan sallah, yana yawan sallah, ko kuma sun fadi haka abin nufi a salatuka, ma'ana addinuka, addininka ne, domin an ambaci sallah nan ana nufin addini, saboda sallah ita bayan imani, sallah ita ce gishikin addini. Wanda ya kiyaye sallah ya kiyaye addini, wanda bai kiyaye sallah ba bai kiyaye addini ba. To shi yasa suka ambaci sallah suna nufin ma'ana addini. Anan kuma istifham inkari ne, kuma har da tare da istihza'i, izgili. Bai kamata addininka ya hana mu ba, mu ba ruwanmu da addininka. bikamata sallarka ta baka umurni ka hana mu ba ba rummu da sallarka akwai izgili da inkari a ciki kuma anan malamai suka ce wato sallah an shar'anta ga dukkanin annabawa sallah an shar'anta ga dukkanin annabawa to shi yasa kamar da masu wanda suka karanci Bible hatta wanda suke hannun Kirista na yanzu suna fito da bayanai ko a wato ayoyi da suke nuna cewa wako akwai sallah a cikin addinin su wanda sun karanci Bible suna wannan bayani sallah wato kowane annabi an bashi sallah to wakila irin yadda za a yi sallah ya zamanto daban amma dai sallah dai kowane annabi an bashi sallah domin a sallah ne ake nuna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala musamman a sujada kuma babban manufa ta ibada mutum ya tabbatar wa Allah Allah shine mahalici shine mai iko shine mai komai ka tabbatar da cewa kuma kai ne kai bawa ne kaga wannan yafi fitowa fili aina a sallah ka aje goshinka kai ne ya kunshi ido da hanci da baki duk aje su a kasa to shi yasa an hana aiwa kowa sujada sai wa sai Allah subhanahu wataala to wannan an nuna cewa annabawa suna sallah kuma wannan yana nuna cewa sallah na daga cikin manya-manyan ayyuka a cikin addinin annabawa to shi yasa masu kafaran kansu suka ware cewa sallar kace take hana ka saboda sallah ita ce mafi muhimmancin abu hatta a cikin addinin annabi Shu'aibu ana fahimta kuma as-salatuka ta'muruka an natruka ana fahimtar wannan sallah tana hana mutum daga alfahsha da munkari kamar da Allah ta'ala ya fada a cikin alqur'ani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar amma wace sallah ko wace sallah tana hana daga alfahsha da munkari ko ko sallah cikakkiya wadda an cika sharadi an cika sharada an cika rukunai an yi ikhlasi an nutsu irin wannan sallah ita ce za ta hana mutum kuma da sallah ake gane wato mizani ne ma'auni ne da ake gane imanin mutum mutum musulmi ne ko ba musulmi ba al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafar bambancin da ke tsakanin mu da kafirai wato shine sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta to sha samu Allah ta'ala ya kira sallah imani wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ay salatakum to anan almuhim abin da zamu fahimta muhimmancin sallah yanzu akai annabi Shu'aibu yanzu kai Shu'aibu sallar ka ce take umartaka take baka umarni take sa ka ka samu mu bar abin da muke bautawa iyayenmu ma'ana basu gamsu da hujjar ba kenan irin hujjoji da annabi Shu'aibu alaihi salam ya kawo musu basu gamsu ba su sun fi gamsuwa da abin da suka tarar da iyaye da kakanni a kai aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma sallar ka ce take baka umarni ka samu mu bar aikata abin da mun ga dama fi amwalina a cikin dukiyoyinmu dukiya ta mu ce mu muka sha wahala muka tara dukiyar nan saboda haka zamu sarrafa ta yadda muka dama saboda haka mu ba zamu bar tauye mudu ba ba zamu bar tauye sikeli ba saboda me saboda dukiyar mu ce muna da haƙƙi mu yi abin da mun ga dama wanda kuma kuskure ne sun kafir cewa ni'imar Allah subhanahu wataala domin annabi Shu'aibu yace inni araakum bi khairin wannan alkhairi Allah ta'ala shi ya ba su Allah shine mai bada arziki mai bada dukiya kamata yasu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan Allah ta'ala ya baka dukiya wannan dukiyar amana ce a gurinka wa atuhum min malillahi alladhi ataakum ku basu daga dukiyar Allah wadda ta'ala Allah ya baku saboda haka in ka samu miliyoyi arziki mai yawa wannan dukiya ta Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ya baka kuma amana ce ya danka a hannunka inda zaka san cewa Allah ta'ala shi ya baka ba dabaraka bace ba hankalinka bane akwai wanda kuka fara neman kudi tare da shi duk irin wahalan da ka sha shi ma yana sha duk irin dabara da kake yi shi ma yana yi kai shekara 20 kana neman kuɗi shi ma ya shekara 20 yana neman kuɗi kida ma yafi kama iya kasuwanci sai Allah ta'ala ya baka shi bai bashi ba yanzu dan wayonka ne dan dabaraka ce wayon shi ma yana da shi dabarar shi ma yana da ita in lokaci ne shi ma ya bayar in wahala ce shi ma yayi amma me yasa kai ka samu shi bai samu ba dan shi baya son kudin ne baya so ne yana so saboda haka fadin su fi amwalina wannan kuskure ne an fahimta zaka dauki yaro ka aje a shagonka ba shi da komai zaka nuna masa kasuwanci kana aikan sa dan aiki ne yana ma aiki ya kai shekara 5 6 7 10 ka ware shi dan ba shi jari dan kadan je fara kasuwanci bayan shekara 10 sai ya ninnin kaka kila jarin ka kai miliyan 5 ne jarin sa she kai miliyan 50 60 70 inda dabara ce inda wayo ne kamata ya kai me kai ka kudance kafin me kafin shi ya kudi zama abin da yake ba dabara bace Allah ne yake bayarwa yake baiwa wanda ya so saboda haka idan Allah ta'ala ya baka dukiya amana ce Allah ta'ala ya baka to inda ku amana ce Allah ta'ala ya baka kai wakilin Allah ne dangane da wannan dukiya to zaka sarrafa ta ne kamar yadda Allah ta'ala ya umurce ka ba kamar yadda ka so ba kamar yadda kafiran nan suka fada aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u abinda muka ga dama ta ya zaka hana mu dukiya ta mu ce musulmi bai da wannan tunani dukiya ta Allah ce Allah ya danka a hannunka a matsayin amana saboda haka dole zaka tafiyar da dukiyar nan kamar yadda Allah ta'ala ya so kai kamar misali bari mu bada misali da mu'amala tsakanin mutane mutum ne zai baka miliyan 5 wane karke kudin nan amana a hannunka zan fada maka yadda zaka yi ka dauki miliyan 5 din nan ka je ka ba sadaka naira kafin mai baka umarni ka ba wannan sadakan 100,000 ka je ka gina masallaci na miliyan 2 ka ce maka wa islamiya ka sayi alkur'ani naira 500,000 ka raba abinda kai alkhairi ne ko ba alkhairi ba amma kana da haƙƙi kai wannan dan me ba dukiyar ka bace kai wakili ne amana aka baka dole sai ka samu umurni me daga mai dukiyar to dukiyoyi da suke hannunmu haka suke amana Allah ta'ala ya sa a hannunmu in zaka saya dole ka yi ciniki yadda Allah ta'ala ya faɗa in zaka sayar dole ka sayar me yadda Allah ta'ala ya faɗa zaka mallaki dukiya dole ka mallaka yadda Allah ta'ala ya faɗa domin amana ce aka danka a hannunka to amma kuma yau da yawa daga cikin musulmi suna da fahimta ta irin fahimta ta mutanen me Annabi Shu'aibu ai wannan dukiya ta ce malaka ba da sadaka ai dukiya ta ce malam ni kadai fa na san irin wahalan da na sha to wahalar ce ta sa ka samu malam da kai alhaji Allah ne ya baka da hikimarsa ka ba da zakka ai malam ni dai kawai ka faɗa mun yadda lissafin amma yadda za a bayar wannan ka bar mu ni na san yadda zan yi ni dauka kuma dukiyar ba zai bayar inda ya kamata to a muhimmin a takaice musulmi ga musu ya dai imanin cewa dukiya da ke hannunsa amana ce shi wakili ne na Allah bai da hakkin ya sarrafa dukiya yadda ya so sai dai yadda Allah ya so to in kai haka to ka tsare imaninka sai bayan sun yi inkari bai kamata sallarka ta hana mu bautawa gumakan mu ba bai kamata sallarka ta sa ka ka hana mu sakat a cikin dukiyar mu ba ka takura mana muna da yanci mu yi abin da mun ga dama a cikin dukiyar mu innaka kai ya Shu'aibu la anta alhalim kai ne mai hakuri ar-rashid shiryayye mai hankali fasara biyu anan malamai suka yi fasara ta farko suka ce anan ai ba zahirin halim da rashid suke nufi ba suna masa ba'a da izgili ne sannu mai hakuri sannu mai hankali kai zu kuna jaye mutum sai ta sannu kai ne mai hankali ko sannu yanzu wannan ya ce mai hankali ne ko baka da hankali yace ma baka da hankali ma'ana kai ne mai hakuri ko kai ne mai hankali ko ma'ana baka da hankali baka da hakuri haka suke nufi izgili suke yi masa domin suka ce abin da ka faɗa mana aiki ne na mara hankali ah shekaru da yawa iyayenmu mun tarar da suna bauta wa gumaka ka ce ba kyau yanzu kana gani iyayenmu mahaukata kenan kana gani iyayenmu mahaukata saboda haka yanzu ai kai ne baka da hankali ba iyayenmu ba ga dukiya ta mu muka sha wahala muka tara amma ka ce ga yadda za a yi mu ba mu da haƙƙi mu sarrafa dukiyar mu yadda muke so to wannan ai zance ne na mara hankali kai baka da hankali kaga abin da suke nufi kenan isgili da ba'a wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu malamai suka ce a'a ai haƙiƙanin wato haƙurin suke nufi haƙiƙanin hankalin suke nufi ya Shu'aibu kai fa mai hankali ne a cikin mu kai fa mai haƙuri ne mun san ka da haƙuri mun san ka da hankali irin matsayinka irin mutum irinka mai hankali bai kamata a ce yana fadar irin wannan da maganganu ba a kaga anan ba inkarin hankalinsa suka yi ba inkarin haƙurinsa suka yi ba sun yi inkarin me abin da ya fada musu bai dace da matsayinsa ba kamar da mutanen annabi Salih suka ce masa me suka ce masa kad kun tafina marjuwan qabla hadha ah ya Salih ai kai muna maka kikkiawan fata muna ganin ka mutum ne mai hankali zaka zama to wani abu akwai wato buri da yawa a kanka ya kai kuma ka zo kana fada mana irin waɗannan maganganu ba su dace da ka ba dace da kai ba to haka mutanen annabi Shu'aibu suke nufi da wannan da irin hankalinka da irin matsayinka da haƙurinka bai kamata a ce kana fada mana irin waɗannan maganganu ba na'am
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
النبي شعيب قال يا قوم يا كمتانين أرأيتم كباني لباري إن كنت على بينة إذن كسن تي أكن أتهج بينني من ربي دقورن أبنججينا ورزقني منه رزقا حسنا كما يا أرزتاني دقريش أرزكي ككاوان أرزكي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه بأنا نفن إن أيكت أبدا نكي هناكو با إن أريد أبدا نكي نفي إلا الإصلاح سيجارة ما استطعت إيا واتا وما توفيقي إلا بالله داتي واتا بايا قوة إلا بالله سيجا الله عليه توكلت غا الله كدي نادو غرا wa ilaihi unibu zuwa gare shi kadai zan koma to anan bayan irin wato martani da suka bashi mara dadi martani mara kyau to shine sai annabi Shu'aibu alaihi salam wato ya mai da martani da basu jawabi na warware shubuhan da suka kawo ina tattaunawa ake ya fada musu shi annabin Allah ya fada musu sako da yazo da shi suka ce ba su gamsu da wannan sako ba amma ga dalilansu shubohinsu to shine yanzu yake warware musu kuna bautawa iyayenku amma ai babu dalili kuna bautawa gumaka wanda kun tarar da iyaye da kakanni suke bauta musu amma wannan ai babu dalili da kuma kuna sarrafa dukiyarku kuna so ku yi abin da kun ga dama a cikin dukiyarku ai babu dalili ni kuma abin da nake fada muku ai saboda ina da dalili ne daga gurin Ubangiji qala ta ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum kubani labari in kuntu ala bayyinati min rabbi idan na kasance akan hujja bayyinanniya mana bayyina hujja bayyinanniya a fili hujjar take ina da dalili daga Allah min rabbi daga gurin Ubangiji na to anan jawabin ba a kawo ba idan na kasance
a bisa ga wata hujja ko kwara bayyananniya daga gurin ubangiji na ka babu jawabi an fahimta to shine malamai sun kaddara kowa gurgurdan fahimtar sa sun kawo jawabai daban-daban ma'ana idan nazumunto a bisa ga wata hujja daga gurin ubangiji na bayan kun ji hujjar ataquluna fi sha'ani wa sha'ani af'ali ma turiduna min as-sukhriya sai kuma bayan na kasance idan na kasance ina bisa ga wata hujja daga gurin ubangiji na sai kuma ku ci gaba da fadarin maganganu a kaina da kuma dangane da da'awata abu da kun ga dama na isgili ko kuma afala anhaakum anid dalal idan na zamanto ina bisa ga hujja daga gurin ubangiji na yanzu bai kamata in hana ku daga bata ba ko kuma shin ya dace in bi hanyar bata ko kuma shin menene idan na kasance a bisa ga wata hujja daga gurin ubangiji na menene zai tsirar da ku daga azabar Allah idan kun saba mu an fahimta ta magalibi idan aka kawo abu a dunkule babu jawabi an bude kofa in dai ba abun ya saba wa wani dalili ba kusan duk wani bayanin da ya dace da siyakin idan ka kawo yayi to shi yasa malamai suka samu wadannan jawabai daban-daban idan na kasance a bisa ga hujja da gurin ubangiji na sai kuma an daina yin muku wa'azi ko kuma an bi hanyar bata ka duk wannan zai shiga ciki wa razaqani minhu rizqan hasana kuma Allah ya arzuta ni minhu daga gare shi don shi ne mai bada arziki rizqan hasana kikkiawan arziki da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan abin nufi anan ma'ana arziki na halal mai yawa kuma mai kyau suka tafi a zahirinsa wasu malamai sun fassara shi da annabta rizqan hasana ma'ana annubuwa wal hikma annabta da hikima haka wasu malamai suka fassara yanzu idan na kasance a bisa ga wata hujja daga gurin ubangiji na kuma Allah ya bani annabta amma duk da haka in bar abin da Allah ya bani in biya wa son ranku in daina yi muku wa'azi wannan zai yi ba zai yi ba wannan shine ma'ana ko kuma bayan Allah ya bani hujja kuma ya bani arziki na rufin asiri ya bani arziki mai yawa arziki na halal ba arziki irin naku na tauye mudu ba sai kuma in ki gode wa Allah in nemi dukiya ta hanyar haram duk wannan fasarori malami sun yi wa razaqani rizqan hasanan arziki kikkiawa ba zan gode wa Allah ba sai in bar wannan arziki na halal in je in hada shi da dukiya wadda aka tauye mudu a ciki mana duk wannan ba zan yi ba a takaice dai abin da wannan na nufi Allah ya bani hujja gamsasshiya saboda haka zan ci gaba da wa'azi tunda ku gamsar da ni ba ku kawo hujjoji ba ba zan daina yi muku wa'azi ba zan ci gaba da hana ku ku bautawa gumaka zan ci gaba da yi muku wa'azi ku daina tauye mudu ku daina tauye sikeli saboda me saboda ina da hujja ku ba ku da hujja wannan malamin suke talattufun bil ibara tausasawa ce wajen ibara wajen magana kila wannan yasa su fahimci gaskiya su su karbi gaskiya da Allah ta'ala wato ya turo shi da ita idan muka tafi akan rizqan hasanan ana nufin annabta ne ashe ba dukiya ce kadai shine arziki ba an fahimta duk wani alkhairi da Allah ta'ala zai maka arziki ne lafiya arziki ne ilimi arziki ne kwanciyar hankali arziki ne zama lafiya arziki ne duk abin da ke zai zamanto alkhairi gare ka arziki ne annabi shu'aibu ya ci gaba da cewa وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه kada ku dauko cewa ina muku fuska guda biyu ne ina muku munafinci ni ba na nufin in aikata abin da nake hana ku ba zan ce muku tauye ku daina tauye mudu kuma in koma in tauye mudu ba ana fahimta ba zan ce muku ku daina tauye sikeli ba in koma gefe in tauye a sikeli ana fahimta saboda haka abin da nake fada muku nan shine abin da ni ma zan aikata in nace ku yi zan yi in nace kada ku yi ba zan aikata ba saboda haka ku yadda da ni ba munafunci nake muku ba domin idan kana yi wa mutane wa'azi ka ce da su su yi kai ba za ka yi ba ka ce da su su bari kai ba za ka bari ba wannan wa'azin ba zai tasiri ba ana fahimta wannan wa'azin ba zai tasiri ba in ka ce wa mutane su yi yanzu ma kana da gaskiya kana ɗan gaba gaba wajen aikata wannan abin idan ka ce da su su bari ya zama to kana ɗan gaba gaba wajen barin wannan abin amma ka ce wa mutane su yi kai ba za ka yi ba ko ka hana su kuma a ganka kana yi to wannan wa'azin ba zai tasiri alhali kuna karanta at-taurai littafi Allah ya baku ilimi ya hawla bi amal lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu me yasa kuna fadar abin da baku aikatawa ya zama to babban abin ki inda Allah gurin Allah ya zama to kuna rika fadar abin da baku aikatawa saboda haka a hada wa'azi da aiki wa'azi babu aiki ba zai tasiri ba a rayuwar mu ta yau ɗan uwa idan zamu fada wa kanmu gaskiya kamar da kwanaki muka yi bayani wa'azi ne na gyara hali na gyara imani na tsoron Allah na aikata kyawawan ayyuka barin munanan abubuwa me ba aji ba akwai abin da ba aji ba akwai abin da ba aji ba ta kwatanta yawan wa'azi da ake yi da kuma a aikace a ayyukanmu inda kamar jarrabawa za a yi mana cikin ɗari nawa za mu samu gwadaki mutane sun sha bambam amma a dunkule min haithul jumla kowa irin yanin imaninsa kowa irin yadda yake aiki da wa'azi daban ne amma a cikin ɗari musamman abin da shafi mu'amala tsakanin mutane cikin ɗari nawa za a samu natijar nawa 60 ai ka samu 60 ai ka haye in ku samu 60 ai za mu korafi ne 60 ai ko a jarrabawan jami'a in ka samu 60 ka samu nawa b nawa suke samu b ne a jarrabawa kadan ne ka samu 60 cikin dare ai mun haye za mu ce muna da matsala ne tabbas za mu ce muna da matsala ba almuhim dai akwai damuwa saboda haka dole a sa abin da ake wa'azi da shi a sa a aiki wannan nauyin kuma ya fi rata akan malamai masu wa'azi dama ai ka zama ta malami mai wa'azi jarrabawa ce za ka gamu da jarrabawa iri-iri amma daga cikin jarrabawa kuma kai kanka kana aiki da abin da kake fadawa mutane a wannan bai nuna cewa fa malami kada ya kuskure shi ba ma'asumi ba ne kila ma zai yi zunubi amma kuma ya zama to yana kamantawa gwargwado shi dan adam ne gwargwado yana aikatawa yana kamantawa gwargwado shi ake nufi amma ba wannan nufin cewa wa samsam ba zai sabon Allah ba wannan ba zai yi ba to Allah subhanahu wataala ya samu dace in uridu babu abin da nake nufi illa al-islaha sai gyara shi ne dama aikin annabawa manufar annabawa Allah ta'ala yana turo su ne domin su kawo su gyara akwai barna a fuskar tauhidi ana shirka ana daukan haƙƙin Allah ba wani ba bai wa Allah haƙƙinsa wannan barna ce sai a gyara mutane su yi tauhidi tabbatar da tauhidi u'budullah subhanahu wa ta'ala ne gyara ce ana zalunci wajen dukiya su yi wa'azi a daina zalunci wannan gyara ce mutane suna zina suna zubar da mutunci a haifi yara mara asali mara nasaba a hana wannan a gyara to gyara suke kawowa ta fuskoki daban-daban to shi yasa duk masu gyara cikin al'umma suna koyi da annabawa ne duk mai gyara yana hana mutane abin da ke ba daidai ba yana koyi da annabawa to wannan gyaran taya zai mastata'atu iya iko na iya iyawa ta. Ma'ana duk abin da zai iya zai yi yaga cewa mutane sun gyaru. Al'ummarsa sun gyaru. Mastata'atu iya iyawa ta. Ana fahimta? Ma'ana duk abin da zai iya ba zai kyale ba. Sai da abin da ya fi ƙarfinsa. A cikin wannan ana fahimta mai wa'azi na gaske duk wata dama yayi amfani da ita yayi wa'azi isar da sakon Allah. Duk abin da zai iya yayi sai da abin da yafi ƙarfinsa. Kada ya sakaci. Kada ya ce ai ba shekara 10 nake ba haka ya isa. Ba kullum ina yi ba haka ya isa. A'a duk wata dama. Anan Annabi Shu'aibu yana cewa mastata'tu iya iyawa ta duk abin da zan iya yi zan yi sai da abin da ba zan iya ba. Kuma a dai bangaren ana nufin mai gyara mai wa'azi idan yayi abin da zai iya duk abin da zai iya yayi in ko mutane ba su gyaru ba Allah ba zai kama shi akan abin da bai da iko akai. Ana fahimta kai wa'azi ka aisar da sakon Allah mutane sun ki karbi sakonka kana da iko karbi da yaji ka sanya imani a cikin zukatunsu baka da wannan dama kai abin da zaka iya Allah subhanahu wataala ba zai kama ka akan abin da baka da a iko a kansa. Ana fahimta? To shi yasa kada a kallafawa malamai komai abin da ba za su iya ba. Kila ina gani kun gani ko kwanakin ba kamar Professor Muhammad Sani Rijiyar Lemo wani kalib dinsa kun taba kun gani ko yana mutane nasiha akan cewa komai sai a ce malamai kun samu aiki komai ya faru ce malamai kuna da aiki malamai kuna da aiki sai kamar da ya bayani sai mutum ya tura maka clip ko ana kashe kashe ko ana sace sace ko ana shan giya ko duk babu tabarna idan an gani sai a tura ce malam kuna da aiki fa. Ya shari sosai akan wannan yayi bayani ce malamai ya za su yi da kansu ka sai littafi ka karanta ka zo kai wa'azi ka zo kai sallan juma'a ka zo kai kaza ka je ka bada lecture ka rubuta littafi kai mai komai kullum cikin hidimar al'umma. Amma duk da haka sai ce kai malamai kuna da aiki yayi bayani sosai akan wannan to malamai ya za su yi da kansu wani yana nan ya tara kudinsa miliyoyi miliyoyi aikin ba na wa'azi bane aikin na kudi ne shi ba zai fitar da kudin ba sai ce kai Allah ga ta malamai kuna da aiki fa aikin ba na wa'azi bane kai kai wa'azin ka nuna ga yadda za a yi din shi ba zai fitar da kudi ya magance wannan matsala a samu gyaran ba sai dai ce malamai kuna da aiki ma na baya kun yi wa'azi ku za ku neme kudin kuma a zo a gyara a bada kudin a gyaran shi kudinsa sai ya rike to ya za a gyara al'umma sai sa ana so a haɗu malamai da masu kudi da masu shugabanci uku ne suka haɗu gari ya gyaru. Malamai za su bada abin da ya dace abu na iko na hukuma za ta yi har da kudin ma amu ya kasa hukuma ta kasa kudin ba zai isa ba sai masu kudi me su tallafa ga ilimi ga kudi ga mulki sai a gyara gari. Amma malamai safe da yamma suna wa'azi masu mulki babu ruwansu mulkin suka sa gaba masu kudi sai tara kudin suka sa gaba to malamai ya za su yi da kansu ya za su yi za su kashe kansu ne ba su kashe kansu ne saboda haka malamai suna iya bakin kokolinsu iya bakin kokolinsu dole a yi musu uzuri dole a yi musu uzuri kuma a taya su addu'a a yi musu fatan alkhairi a yi musu kyakkyawan zato idan an ga kurakuransu in ka ga kurakurai guda 10 na malami ka juya ɗaya bangaren ka duba ka ga alkhairinsa dubu to bai kamata kurakurai 10 nan su rufe me alkhairi dubun nan ba kamata ya yi dubun nan su rufe me kurakurai 10 nan amma saboda mu azzalumai ne mu manta da dubun nan sai mu ta yayata 10 nan mu ta yayata 10 nan kuma gobe kuma mu zagaya alaga ta malam dama wata matsala ce wata matsala kun yi za kawowa bayan ka yayata ni ni kace ni mutum banza ne alaga ta malam dama wata tambaya ce wallahi to dan wannan shine zaluncin kenan dama. To shi yasa kullum muna fama da zalunci shugabanni mun suna zalunci mu muna zalunci shikenan mu tafiya a haka mu tafiya a haka mu tafiya a haka ba adalci ba adalci to Allah ya samu gyara to mastata'tu ana na farko da kamar da muka yi bayani mai wa'azi duk wata dama mutun ya samu na da abu ayi kuma abinda mutun bayan yayi abin da zai iya mai wa'azi mai gyara ba za a nemi shi yace komai sai yayi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ma bazai dorawa rai abinda rai bazai iya ba ce wa ma tawfiqi dace wata baya ga kowa illa billahi sai ga Allah bayan nayi nufin gyara nayi abinda duk zan iya amma kuma bazan samu nasara ba in ba Allah ne ya datar da ni ba Allah ne zai datar da kai gyararka ta yi amfani Allah ne zai datar da kai ka iya isar da sako ma yadda za a fahimce ka a gyaran ma kila za kai za ka yi nufin gyara amma kuma za ka samu matsala wajen isar da sako ko ba haka ba ka ce mutane ba su gyaro ba har yanzu ashe ba su ma fahimci sakon naka ba don ba ka iya ka isar da sakon yadda ya kamata ba to isar da sako yadda ya kamata yana buƙatar me Allah subhanahu wataala ya datar da kai wa ma tawfiki dacewa ta baya ga kowa illa billahi sai ga Allah subhanahu wataala ma'ana ba wanda zai datar da kai in ba Allah ba ma'ana dubaraka la bi hauli wala bi quwwati ba da dubara ta ba da ƙarfi na ba domin dubaraka tana da iyaka ƙarfinka yana da iyaka amma idan Allah ya kama hannunka sai kai abin da baka tsammanin zaka yi saboda me saboda Allah ya shiga al'amarinka amma idan ka dogara da tunaninka da kwakwalwarka kace ai yanzu ilimi na ya kai ƙarfi na ya kai fasaha ta kai babu abin da zaka yi wani wanda bai kai ka ilimi ba abin da zai yi kai ba zaka yi ba dan shi ya dogara da Allah ya nemi taimakon Allah kai kuma ka dogaro da tunaninka da ƙarfinka da dabaraka sai Allah ya barka da ƙarfinka da tunaninka da dabaraka to shi yasa cewa ma tawfiqi illa billah bai tsaya nan ba sai alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara agajin sa nake nema bana nema agajin kowa an fahimta to anan duk malami suke cewa ana fahimtar wajen fadin sa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu duk wannan bai tsarkake kansa ba bai maida kansa komai ba cikakken tawazu'i ne ya maida al'amarinsa gaba daya zuwa ga Allah baya jin cewa ko baya ganin cewa yana wani abu ko masana Allah ne to ana akwai tsarkaka wato tsarkake zuciya anan dan tarbiya ce ga masu wa'azi dan kana kokarin gyara kana kokarin seta mutane dora su akan hanya to kada ka rika jin cewa yanzu kai ka kai wani munzali malami suka ce anan akwai daf'u tazkiyatin nafs yana kawar da yana tunkuda tsarkace a kansa alaihi tawakkaltu ga Allah kadai nake dogaro ba wanda zan dogaro da shi in ba Allah ba wa ilaihi unibu gare shi kadai zan koma ga Allah wajen zartar da umurninsa zan koma ga Allah wajen barin abin da ya hana ni zan koma ga Allah a lokacin da farin ciki ya same ni abin farin ciki ya same ni zan koma ga Allah a lokacin da abin bakin ciki ya same ni in nayi kuskure zan koma ga Allah nemi ya yafe min bi karbi tubata duk wani abin da zai same ni duk wani abin da zan yi zan koma ga Allah subhanahu wataala wa ilaihi unibu ga Allah kadai zan koma ba ga wani ba anama cikakken tawakkali ga Allah subhanahu wataala anan annabi shu'aibu alaihi salam ya hada muhimman abubuwa matakai dabaru na gyara wanda suna da muhimmanci duk mai gyara mai wa'azi ya kula da su abu na farko ce uridul islaha ana buƙatar a samu kyakkyawar niyya da ikhlasi in ka tashi gyara kai ikhlasi ka tsarkake zuciyarka kai saboda Allah in ka tashi gyara kada ka sa wata manufa a ciki a zahiri ka nuna cewa kana so ka gyara halin jama'a a samu gyara a gari a gari amma kuma kai kana suka gina kanka ne kana suka cimma wata manufa to anan gyarar ba za ka samu nasara a ciki ba ko kana gani kamar kai nasara daga ba abin zai zo ya wargaje an fahimta sannan kuma wato mutum ya bada yayi duk abin da zai iya duk wata dama da ya samu shasan ka duba duk wanda suka kawo gyara a duniya na gaba gaba shugabannin su a manzanni ne ka duba rayuwar su akwai hutu a ciki ba hutu dan duk wata dama ba sa bari duk wata dama ba sa bari dan gyara shi yasa kije mastata'at ba hutu a rayuwar su hakan nan wannan suka bi tafarkin annabawa kabar su sahabbai tabi'un tabi'ut tabi'ina ko manya-manya malamai wanda suka rayu na ɗan shekaru shekarun nan ko a ƙasar mu ko wasu ƙasashe ka duba babu hutu a rayuwar su duk wata dama duk wani lokaci suna cikin hidimar al'umma kawo gyara ga al'umma ba su da lokaci Sheikh Ibn Baz rahimahullah ko sakatarinsa ne ina ji mace yana so izama ya karanta wani littafi a gurinsa yana halarta karatukansa majalisai na ilimi da yake duk yana zuwa amma yana so a ce shi ga littafi kaza ya karanta gurin malam gurin shehi ya ba shi lokaci saboda rashin lokaci babu dama aka buga ya ce yanzu abin da za a yi yanzu in na zo sallar la'asar zan yi alwala kafin in gama alwala kana jan baki ina fassara maka lokacin sallar la'asar in yana alwala yana jan baki idan karamin littafi ne yasa yana ja yana fassara masa har in gama alwala masu kawo gyara ba magana hutu sannan wato neman tawfiki daga Allah kullum to shasa annabawa suna yawan sallah manzala sallallahu alaihi wasallam qiyamul layli nashi daban qiyamul layli ai neman agaji ne daga Allah neman tawfiki Allah ya datar da kai zuciyarka ka ji cewa Allah ne zai sa kai nasara ba karfin yawan iliminka ko kuma dabaru na zamani da kake da su ba sanda kuma tawakkali ga Allah ka ji rayuwarka gaba ɗaya na hannun Allah domin a hanyar gyara tawakkaltu Allah na dogara ga Allah hanyar gyara tana da wahala akwai kalubale akwai wahalhalu akwai matsaloli iri-iri za a taba mutuncinka za a taba lafiyarka kila ma a nemi a kashe ka a bata ma suna a musguna maka a yi maka yarfe abubuwa iri-iri to wajen fuskantar kalubale a hanyar gyara kana buƙatar ka yi tawakkali ga Allah ka nemi agajin Allah ka nemi kariya daga Allah subhanahu wata'ala abubuwa da yawa masu gyara da suke fita musamman wanda suka yi fice sun fuskanci kalubale iri-iri manyan malamai da kuke jin nan amma saboda sun dogara da Allah sun yi tawakkali ga Allah sai ka ji Allah ta'ala ya kare su ta yadda su ma ba su sani ba sa tsammani sannan kuma wa ilaihi unibu komawa ga Allah duk halin da ka samu kanka kai sauri ka koma ga Allah mai gyara yana da wannan yana buƙatar wannan mai wa'azi mai gyara domin islaha gyara awsa'a min wa'azi gyara ai wa'azi ai bayani ne da baki islaha din nan baicin wa'azi kuma yana buƙatar aiki ka shiga da kanka kana aiki ba maganar wa'azi kawai ba ka assasa wani abu ka hana wani abun da ikonka ka fada wani yayi wani abu ka hada connection abubuwa da yawa yana buƙata ba wai wa'azi kawai ba da wa'azi kadai wa'azi babu shakka hanya ce ta kawo gyara babba, amma ba kawo gyara ba a nan ne kadai ya takaita ba, yana bukatan aiki. To cikin aikin nan kuma akwai bukatar ka koma ga Allah, ka nemi agajin Allah subhanahu wa ta'ala. To yana da kyau masu wa'azi tulabul ilm a rika lura da waɗannan al'amura. Ai, dama shi ne amfanin, yana daga cikin wato fa’idoji na kawo labaran annabawa. Allah ta'ala yana ba mu labaransu, kuma Allah yana hakaito maganganunsu, Allah yana faɗa ma irin abin da suka yi, irin matakan da suka ɗauka, domin muna yau mu yi koyi da su. Ba wa kawai da a karanta labari a wuce shige na an yi kaza ba, ba wanda mane manufa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ya sa mu dace. Lokacin to bari mu fassara wannan ayar kura bayanai, kuma sai mu bari zuwa gobe. Wa ya qaumi ya ku mutane na ba karanta ba ku? To alhamdulillah, ka karanta ayoyi guda 5-6 ka cika mana lokacin, sai mu yi fatiha mu tashi.
Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
نعم كلمة جمسة أكنا عذابا كلمة جمسة أنا أبنى مكفأ داريدي يلا باو مدارسة كفأ دايا abinda muka yi kukure a ciki Allah subhanahu wataala ya gafarta mana gaba daya. Allah ya ba mu ilimi mai amfani, abinda muka sani na gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da shi. Allah subhanahu wataala ya wanzar mana da zama lafiya wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi waɗanda suke nufin musulmi da sharri. Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu da su, fitar fitinar yaki da aka wata kunna gabas ta yamma, Allah gabas ta tsakiya, Allah subhanahu wataala ya kwantar da wannan fitina. Allah ya kwantar da wannan fitina azzalimin. Allah subhanahu wataala ya mana maganinsu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.